والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ga wani sako muhimmi ya ƴan uwa musulmai zuwa a gare ku. Sakon da muke bukatan duk wanda ya isa wajensa ya yi kuɗi ɗaya a kalla ya miƙa wa wani ɗan uwan nasa musulmi domin wannan sako ya isa wuraren musulmai gabaki ɗaya. Wannan sako kuwa shi ne faɗakar da ƴan uwa musulmai a kan irin hatsarin da suke ciki a game da makarantun da waɗanda ba musulmai ba ne suke ƙirƙira daga nuziri har zuwa sama. Yayin da su kuma ƴan uwa musulmai suke shigar da ƴaƴansu cikin waɗannan makarantu suke cire musu aqida ta musulunci, daga bisani kuma mutum ya siyawa ɗansa kafirci da kuɗinsa. Da farko ga sharuɗa na alaƙa tsakanin musulmi da kuma wanda ba musulmi ba ne, duk wani hulɗa da yake da alaƙa da addinin musulunci ko zai shafi addinin musulunci haramun ne ga musulmi ya haɗa wannan hulɗa tsakaninsa da arne wanda ba musulmi ba ne, kamar karantarwa ko tarbiyyantarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya maida wannan sharaɗi ne na ingancin musuluncin kowanne musulmi, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا الله سبحانه وتعالى يفي أقولك شاور أدنكوي جمسلمي abinda Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salam da kuma mutanansa suka aikata lokacin da suka gaya wa mutanansu cewa ba mu ba ku daga abinda kuke bautawa, ba mu ba ku kuma ba mu babu abinda kuke bautawa, mun kafirce muku kuma kiyayya ta bayyana ga adawa tsakaninmu da ku sai in kun yi imani da Allah ke kadai. Wannan magana da annabi Ibrahim da mutanensa suka faɗa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su abin koyi ne a gare mu, mu yi koyi da su. Duk wani kafiri, duk wanda ba musulmi ba ne, ya zai kasance ba alaƙa tsakaninmu da su, ba mu ba su, ba mu kuma babu abin da suke bautawa, koma bayan Allah, kuma kiyayya ta bayyana tsakaninmu da su da adawa sai in sun zo sun yi imani da Allah shi kaɗai. A wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba za ka samu wasu mutane su yi imani da Allah da ranar karshe ba kuma suna bayyana soyayyarsu da alaƙarsu da waɗanda suka kece dokokin Allah wato kafirai. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, ko da ma waɗanda suka kafirce iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko wani daga cikin danginsu, bai halitta ya kasance akwai danƙon soyayya da alaƙa da ta shafi addini tsakaninsa da su ba, ma dama suna cikin kafirci suna ƙecewa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. A wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله سبحانه وتعالى يشي كذا كلكي أبوكم خلطة أبوكم جزاكو كونتيشي إنبا دقتكم كفومة الميبني لا يألونكم خبالا. الله يشي دنب ذات جزا ba za su yi sakaci a kan yaɗa ɓarna a cikin ku ba in kuka haɗa hulɗa da su. Wato ma anitum kullum kuma suna buri su sa ku cikin wani kunci cikin wahala. Qad badat al-baghdaa'u min afwahihim, kiyayya kuma ya fito karara a bakunansu cewa ba sa son ku. Wa ma tukfi suduruhum akbar, kuma kiyayyar da take suke ɗauke da ita a zuciyarsu ta fi wanda suka bayyana muku girma. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ma dama alaƙa na tsakanin musulmi da kafiri zai shafi addinin musulunci kamar tarbiyyartarwa ko karantarwa ko zuwa coci da makamancin wannan wannan alaka alaka ce Allah subhanahu wataala ya yanke tsakanin musulmi da kafiri ko da mata da uba ne ko da ma dan uwa da dan uwa ne ko da dangi ne ballantanan wadanda ba da ba ba uba ba ba dan uwa ba ba wani dai daga cikin dangi ba abu na gaba shine muna so mu bayyana wa ƴan uwa musulmai burin wadannan mutane wadanda ba musulmai bane wanne irin buri suke so su tabbatar Allah subhanahu wataala yana cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa kullum su kafirai burin su ku kafirce kamar yadda su suka zamanto kafirai ku zo ku kasance daya wannan shine a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin yahudu da nasara da mabiya addinin su burin su shine su juya ku daga musulunci zuwa kafirci a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yarduukum ba'da imanikum kafirin yace ya ku mu'minai idan kuka bi wasu daga cikin yahudu da nasara da mabiya addinin su za su juya ku bayan kun yi imani ku zamanto kafirai wannan kadan daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya bayyana manufar yahudu da nasara da kuma mabiya addinin su ko aina suke a kuma kowace kabila suke to mun bayyana alaƙar da ke tsakanin musulmi da arnis yayin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana imanin musulmi ba zai cika ba sai ya yanke hulɗa tsakaninsa da arni ko da arnin mahaifinsa ne ko ɗansa ne ko ɗan uwansa ne sannan kuma Allah ya bayyana mana cewa shi arni ya fito karara ya faɗa a bakinsa cewa baya son musulmi kuma yi Allah ya ce abinda ya ɓoye na ƙiyayya a zuciyarsa ya ce abinda ya bayyana wato girma kuma a nan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa burin waɗanda ba musulmai ba ne shi ne kullum su juya musulmai daga musulunci zuwa kafirci to wannan mutum ne za ka ɗauki ɗanka ko ‘ya’yanka ka miƙa masa domin ya karantar da su bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa shi burinsa kullum ya juya ka daga musulunci zuwa kafirci to da kanka ka ɗauki ‘ya’yanka ka bashi ya samu wani dama da zai juya ‘ya’yan naka daga musulunci zuwa ga kafirci kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana sai batun kuma waɗanda suke cewa waɗannan kiristoci a waɗannan makarantu na nursery ba sa karantar da addini turanci ne kawai da kuma lissafi to wannan alƙawari da suka muku ƙarya suke yi domin Allah tuntuni ya bayyana halayensu Allah subhanahu wataala yake cewa كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الله يقول دمي ذاك هذا هلدا دسو دمي ذاك أمن شيء دسو ألوك شن دسو سك سامون داما أكنكو باسا قلادا القورن ديكي سكانونكو قوير جيجينيا yurdunakum bi afwahihim za su yardar da ku da bakunansu za su gaya muku abin da ranku yake so wata a bakunansun yayin da kuma zukatansu baya ɗauke da abin da suka furta a bakinsu wa aksaruhum fasiqun yawancinsu kuma fasikai ne a nan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa shi arni a lokacin da ya samu dama a kan musulmi kamar wannan dama da suka samu a yanzu yayin da su musulman suka danka ‘ya’yansu hannunsu to Allah ya ce ba za su cika alkawarin da suka ɗauka ba sannan kuma diyyar yarjejeniyar da aka yi tsakanin mudasu bazasu cika wannan yarjejeniya ba duk abin da suke fada mana a bakunan su ba shine a zukatan su ba kuma su fasikai ne fasiki kuma ba a karban shedan sa ko kuma ba a yadda da maganar sa idan ya fada kamar yadda Allah ya bayyana a wasu ayoyi to me cewa babu batun karantar da addini a ciki waƙi'i da abin da ya kasance da abin da kuma aka ci a bakunan waɗannan yara da suke waɗannan makarantu yana ƙaryata wannan abu Allah subhanahu wata'ala tuntuni ya bayyana mana halinsu kuma ga yaran da suke karatu a waɗannan makarantu ana samun su lokacin kwanciya da lokacin cin abinci suna addu'a wanda manufar wannan addu'a yana bayyana cewa Allah uku ne wal iyazu billah to duk kuma dan da yake rike da wannan aqida ya mutu ya mutu yana kafiri kenan mahaifinsa ya siya masa kafirci da kudin sa daga nan kuma ga sakamakon abin da zai kasance tsakanin ta da mahaifi a lahira lokacin da mahaifin yayi sanadiyar fitansa daga addinin musulunci ko sanadiyar fadda shi Allah subhanahu wata'ala a ayoyi da dama ya bayyana abin da zai kasance a tsakanin su daga cikin ayoyin ga wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa lokacin da aka shigar da su wuta faqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila kace ya Allah ba laifin mu bane mu mun yi biyayya ne da shugabannin mu mun yi biyayya ne da manyan mu iyayen mu fa'adalluna sabila suka fatar da mu hay mu rabbana atihim bi'afain min al'azab ubangijinmu ka ninninka musu ninkin ba ninkin har sau biyu na azaba wal anhum la'anan kabira ka la'ance su la'ana babba wannan shi ne abin da zai fito a bakunan waɗannan yara waɗanda iyayensu suka yi sanadiyar fidda su daga addinin musulunci zuwa addinin kirista kamar yadda da yawa hakan ya kasance a wurare da dama har ma cikin wannan gari namu a waɗannan makarantu yara da dama sun ki addinin musulunci sun fita daga addinin musulunci kamar yadda hakan ya kasance a wurare da dama manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma a hadisi yayi kokaci akan wannan batu a hadisin da Abu Huraira ya rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra wa fi riwayatin ala al-millah babu wani da za a aike shi face za a aike shi ne yana daidai akan hanyar addinin musulunci yana dauke da aqida ta musulunci fa abawahu yuhawwidanihi iyayensa ne za su juya shi daga wannan aqida ta musulunci zuwa ga addinin yahudanci wa yunassiranihi ko su juya shi zuwa ga addinin nasara wa yumajjisanihi ko su juya shi zuwa ga addinin majus abinda kenan yanzu iyayen suke yi suke kashe makudan kuɗi domin a cire ƴaƴansu daga musulunci zuwa ga kafirci a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama jarir ya zo wajensa ya ce zan maka mubaya kai mini sharadi akan wani sharadi zan maka mubaya kai ka fi ni sharadin da ya cancanta ka daura mini akan mubaya'an da zan maka qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace ubayyuka ala an ta'budallaha wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tunafiha al-muslimin wa tufariqa al-mushrikin yace zan maka mubaya'a ne akan ka bauta wa Allah ka tsaida sallah ka bada zakka ka wa ɗan uwanka musulmai nasiha sannan kuma ka rabu da duk wani mushriki duk wani kafiri duk wani arni ana Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mu muka bayyana ya shigar da rabuwa da mushriki ko rabuwa da arni daga cikin sharuɗa na ingancin musulunci musuluncin musulmi ba zai inganta ba face ya rabu da arni ya yanke hulɗan tsakaninsa da shi ko da ma arnin mahaifinsa ne ko ɗansa ko ɗan uwansa ko wani daga cikin danginsa kamar yadda ya gabata. Haka nan shi manzo yayi wa jariru sharadi daga cikin sharuɗan yace wutfariq al-mushriki. Wannan hadisi Nasa'i ne ya rawaito, wancan hadisin da kuma ya gabata yana cikin sahihu Muslim. Masu cewa kuma idan muka fitar da ƴaƴanmu a waɗannan makarantu a ina za mu sa su? Za mu ba su ansa da wannan hadisi da Anas ya rawaito radiyallahu ta'ala anhu. Manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري. وأن حديث من زوجتي أبو بواني بداء قدوا دا فتكسا شيء أجريشي يا سامو جندا إيماني إيماني يا تبتا أشنزو شيسا أبو نفر قويتي wanda Allah da manzonsa su suka fi soyuwa a gare shi akan komai da kowa. Abu na biyu yace wanda ya so wani bawan Allah baya son sa face dan Allah, dan Allah kawai yake son sa ba dan wani abu ba. Abu na uku yace wanda yake kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga kafirci kamar yanda yake kin a jefa shi cikin wuta. Shine wannan magana yana nufin ya gabatar da waɗannan makarantu da abin da ake karantarwa a ciki na harshen Turanci da lissafi. Yana son waɗannan abubuwa da ake karantarwa a waɗannan makarantu fiye da yanda yake son Allah da manzonsa. Kenan baya cikin waɗanda imani ya tabbata a zuciyarsu. Sannan bai ki ɗansa ya koma cikin kafirci ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ɗan nasa daga kafirci kamar yadda yake kin a jefa ɗansa cikin wuta. Ya cancanta shi ne ansan da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayar. ‘Yan uwa musulmai, sai ku saurari ku ji hanyoyin da waɗannan kiristoci suke bi suke bata tarbiyyan ‘ya’yanku. Hanyoyin da suke bi suke cirewa ‘ya’yanku son addinin musulunci shi ne daga ciki sukan iya raba musu kayan daɗi su ce kowa ya rufe idanunsa. Idan suka rufe idanunsu sai su ɗauke waɗannan kayayyaki su ce su buɗe idanunsu. Suna buɗe idanunsu sai su ga babu wannan abin da aka raba musu. Suna fara kuka sai su ce musu ai Muhammadu ne ya zo ya kwace muku waɗannan kayanku na daɗi. Daga nan su ce ku rufe idanunku. Idan suka rufe idanunsu sai su mayar da kayan daɗin nan su ce musu Yesu Almasihu shi ne ya je ya kwato muku a wajen shi Muhammadu. Daga nan sun cusawa yara kin manzo sallallahu alaihi wasallama da karrabo da zukatansu zuwa ga son Yesu Almasihu. Daga nan kenan ana wa yaro irin wannan kullum kullum shi zai tashi ma ya ji cewa duk wani mai suna Muhammadu baya ƙaunarsa. Daga cikin kuma hanyoyin da suke bi shi ne suna tarbiyyantar da su akan cewa addinin musulunci da addinin Kirista duka addini ne daidai. Duk wanda mutum ya yi ibada a kai ya rayu a lahira zai shiga aljanna. Daga cikin hanyoyin sukan nuna musu cewa addinin musulunci abu ne wanda yake da wahalan gaske domin kullum sai ka yi sallah ɗaɗɗai-ɗaɗɗai har sau biyar, yayin da addinin Kirista yana da sauƙi don a sati ne sau ɗaya can ranar Lahadi za ka je coci ka yi ibada. Daga cikin hanyoyinsu har yanzu su ce musulmai mutane ne masu fitina ko kuma ‘yan ta’adda ne, don haka ne suka yi kashe-kashe suka kashe mutane kaza da kaza da kaza lokaci kaza da kaza. Su canja musu tunanin addinin musulunci, su canja musu manufar jihadi a musulunci ta'addanci ne. Saboda haka duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da tushe, ba su da kyau a addinin musulunci. Addinin Kirista shi ne addini na gaskiya. Daga cikin hanyoyin da suke bi har yanzu suna nuna cewa addinin musulunci addini ne na kauyanci, musulmai kuma kauyawa ne, mutane ne ba wayayyu bane. Domin haka zaka zo ka samu bota ba musulmi bane yake yi, babur ba musulmi bane yake yi, keke ba musulmi bane yake yi, komai abubuwan da ake amfani da su ba musulmai bane suke yi, wato kiristoci su ne suke yi. Saboda haka addinin musulunci addini ne na kauyanci, addini ne na rashin wayewa. Domin haka suke kwadaitar da ƴaƴan musulmai zuwa ga addinin Kirista, suke jan hankalin su zuwa ga addinin Kirista, suke rusa addinin musulunci a cikin zukatansu. Kuma sai hanyoyin da suke bi na bata tarbiyyar su yaran musulmai, sukan iya shigowa cikin class a rungume da mata, yayin da yara mazansu da matansu suna gani, kullum suna kallon haka. Lokacin da suka tashi su ma za su ga abinda za su ci gaba da aikatawa kenan, su kama hannun ƴan mata suna yawo, su dinga hulɗa da mata. Sannan kuma sukan iya shigowa cikin ajujuwa da kulban giya a hannunsu ko kuma da taba, su nuna cewa wannan abu wayewa ne. Lokacin da yaro kuma ya saba ganin haka, yana tasowa zai ji cewa shi yana sha'awan ya ga cewa ya sha giya, ya sha taba, saboda an karantar da shi cewa wayewa ne, birgewa ne. Daga ciki kuma sukan iya shigowa yaran a zanzare, cikin zanzaro, yayin da ake suke karantar da yaran practical cewa irin shigan da suke yi shi ne shiga na wayewa. Amma musulmai sukan iya sa manya-manyan kaya, sukan sa hula, suke sa abubuwa masu nauyi, suna takura kawukansu. Haka nan kuma daga cikin hanyoyin da suke bi, sukan hana yara ƴan mata ɗaura ɗankwali, sukan hana su sa isasshen kaya da zai rufe musu sireci, sukan hana su wasu lokuta kitso, suna hana su sa lalle, suna hana su sa hijabi, da duk wasu abubuwa ɗabi'a ne na musulmai na mata sukan hana su, su ce duk kauyanci ne. To duk waɗannan abubuwa yaro idan ya tashi a ciki ya tarbiyyantu a ciki, ba yanda za a yi ya bar su waɗannan abubuwa. Su za su yi tasiri a zukatansa, su ne za su gudanar masa da rayuwa, kuma a kan waɗannan abubuwa zai mutu. A bisani yaro ya mutu ba shi da tarbiyyar musulunci, shi ma ba musulmi ba ne, saboda aqidun da ya mutu da su. Waɗannan kaɗan daga cikin hanyoyi da makirce-makirce waɗannan mutane kenan a waɗannan makarantu, waɗanda muka sani kenan. Abinda kuma ba mu sani ba na makircinsu ya fi abubuwan da muka bayyana a wannan lokaci yawa. Sun san a cikin karantarwan musulunci akwai yanke hulɗa tsakanin musulmi da arne, ko da arnen mahaifinsa ne ko ɗansa ko ɗan uwansa. To daga cikin ƙoƙarinsu da manufofinsu shi ne su ga cewa sun haɗa danƙon soyayya tsakanin musulmai da arna nan gaba ko shekaru masu zuwa. Saboda abu ne da Hausawa suke cewa yara manyan gobe. To idan ya kasance yaran musulmai gaba ki ɗaya su suka tarbiyyantar da su, su suka karantar da su, lokacin da waɗannan yara suka girma, to zai kasance akwai soyayya da danƙon ƙauna tsakaninsu da su. Sun cire kenan ɗaya daga cikin sharuɗa na ingancin imanin musulmi. Wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofinsu na kafa waɗannan makarantu. Don haka waɗannan makarantu, ƙungiyoyin Kiristaniti na duniya da na cikin gida kamar su kan sukan taimakawa waɗannan makarantu. Sannan kuma abin takaici a wasu daga cikin waɗannan makarantu, motar coci da ita ne ake kwaso yaran musulmai zuwa cikin coci a karantar da su kuma a cikin coci. Kun ga kenan, a nan maimakon ɗan musulmi ya saba da zuwa masallaci, iyaye su dinga saba musu da zuwa masallaci, to maimakon haka a waɗannan makarantu za a saba musu da zuwa coci. A bisani su tashi da son coci kuma da kuma ƙin masallatai. Wannan kenan. To ga kuma abubuwa da suka auku a idan mutane a cikin waɗannan makarantu dai daga cikin abin takeici da ya faru a garin Damaturu yayin da a waɗannan makarantu wata yarinya ta kiristance ta bar addinin musulunci haka nan wani yaro ita wannan yarinya da ta kiristance a bisani ta daina zuwa gidansu ana neman ta aka rasa ta a bisani kuma aka yi bincike aka ga cewa sun saci wannan yarinya sun gudu da ita san kasar su ta arna abu ne da kwanan nan bai dade ba ya kasance a waɗannan makarantu to yaya yarinya za a cire mata son addinin musulunci a sa mata son Christianity a zuciyarta kuma a makarantar da ba a karantar da Christianity inda da gaske suke ba sa karantar da Christianity ko addini a cikin makarantunsu yaya ake samun wasu yara masu karatu a makarantunsu suke da tarbiyya na Christianity kuma har wasu sukan bar addinin musulunci su koma Krista daga cikin abin da ya faru kuma a nan gari da muke ciki garin guru shekaru da suka wuce na baya shi ma an samu wata an cire ta daga addinin musulunci ta koma Christianity a bisani ba sani iyayenta aka je coci aka daura mata aure da wani arne waɗannan abubuwa sun kasance a wurare da dama saboda haka
idan kunne yaji ciki ya tsira
waɗannan hatsururruka ne da suke samun musulmai a ko'ina wasu sun sani saboda son duniya da gabatar da duniya a kan addininsu suka ki cire ƴaƴansu a waɗannan makarantu wasu kuma ba su sani ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai ganar da waɗanda ba su sani ba su sani kuma su yi aiki da saninsu su cire ƴaƴansu a waɗannan makarantu ko da ma ƴaƴansu za su zauna zaman banza a gida shine ya fi musu da alkhairi da su je a fitar da su daga addinin musulunci a lahira su zo su yi baran-baran tsakaninsu da iyayensu Allah kuma su da iyayen nasu gabaki ɗaya su jefa su ya jefa su cikin wuta sannan abinda muke so a ƙarshe iyaye su gane shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake son a samu ɗa shine ɗan idan ya tashi da tarbiyyan addinin musulunci idan mahaifinsa ya rasu yakan masa addu'a kuma duk tarbiyyan da yake ɗauke da shi na musulunci duk lokacin da ya je masallaci lokacin da ya je karatu lokacin da ya yi wa addinin musulunci wani hidima shi mahaifinsa bayan ya rasu yana da lada na sadaka jariya sakamakon tarbiyyan da ya yi wa ɗansa tarbiyyan musulunci kuma ɗansa ɗin yake wa addinin musulunci aiki bayan ya mutu kuma yana da ainihin lada to a lokacin da ka tarbiyyantar da ɗanka a ƙarƙashin tarbiyyan kiristoci idan ya girmama shi bai san ma da muhimmancin iyaye ba zai yi biyayya ga iyayensa ba in sun mutu kuma ba karantar da shi muhimmancin yi wa iyaye addu'a ba kuma ba sallah zai kula da shi ba ko addini ko yayi wa addini musulunci hidima wanda ladan abin da yake aikatawa daga ciki ya dinga samun iyayensa saboda ba da wannan tarbiyyan ya tashi ba domin ba musulmai bane suka tarbiyyantar da shi a ƙarshe duk makarantar da malamanta ba musulmai bane bai halitta a shari'ar musulunci musulmi ya ɗauki ƴaƴansa ya saka wannan makaranta ba domin karantarwa tarbiyya ce bai halitta arne ya tarbiyyantar da musulmi ba saboda kar a manta mun roƙi ƴan uwa musulmai da duk wanda wannan kaset ya isa wajensa ya yi kofi ɗaya aƙalla in yana da ƙarfi kuma sama da biyu ya raba wa ƴan uwa musulmai domin wannan saƙo ya isa ko'ina cikin ƴan uwa musulmai Allah kuma ya saka wa wanda ya yi haka da alkhairi Allah ya saka ladan abin da ya aikata na faɗakar da ƴan uwa musulmai cikin mizanin hasanatinsa Allah ya arzuta shi da aljanna sakamakon wannan aiki da ya aikata, Allah kuma ya kiyaye shi a nan duniya, Allah kuma ya biya masa bukatu, Allah kuma ya gudanar da harkokin sa daidai sakamakon wannan aiki ko kuma duk wani aiki da zai aikata domin ya taimakawa addinin sa na musulunci. Allah abin da ake kiran sa at-tabshir wa at-tansir. Menene at-tabshir kuma menene at-tansir? Waɗannan kalmomi guda biyu ana amfani da su ne da ma'ana na kira zuwa ga addinin Kirista ko kuma kokarin kiristantar da musulmi. Wannan kokari kiristocin duniya daga turawan Ingila da Faransa da Spain da Australia da America da Italy sun yi kokari na kiristantar da musulmai ne da yawaita adadin kiristoci a duniya. Yayin da suka fara wannan shiri, shirin ya zauna a gindinsa a shekara ta 1900 miladiya. Sun buɗe kofan wannan shiri ne da mulkin mallaka domin su sauƙaƙa wa kawukansu hanyoyin da za su bi su yawaita adadin kiristoci a duniya kuma su rage adadin musulmai. Saboda lokacin da suka shigo garuruwan musulmai suke mulkin mallaka, sukan iya jan hankalin musulmai ɗin masu kwaɗayi su cire su daga musulunci zuwa addinin Kirista ta hanyar yi musu alkawara na wasu makamai a lokacin da suka bar addinin musulunci. Da yawa daga cikin ƙabilun Yarbawa a Nigeria ta wannan hanya sun fita daga addinin musulunci zuwa addinin Kirista, wanda gabanin zuwan turawa ƙasar nan galibin Yarbawa musulmai ne. Musulmansu sun kai kashi 80 cikin 100, yayin da a yanzu kuma ba su wuce kashi 40 cikin 100 ba. Kuma sukan iya kiristantar da duk waɗanda suka zo suka samu a cikin garuruwan da suke mulkin mallaka ba su da wani nau'i na addini, wato irin su Maguzawa ko Majusawa, sukan iya shigar da su cikin addinin Kirista. Haka nan kuma a lokacin da suka ba da ƴancin kai za su bar komai a hannun waɗanda suka karɓi addinin Kirista bayan sun koya musu duk wasu hanyoyi da za su ja waɗanda ba musulmai ba ne zuwa ga addinin Kirista da su kuma musulman kansu. Ta wannan hanya suka sauƙaƙa wa kawukansu wannan aiki na ƙoƙarin yawaita adadin kiristoci a duniya kuma na ƙoƙarin mayar da musulmai su ne kaɗan a faɗin duniya gabaki ɗaya. Manufofin waɗannan ƙungiyoyi na tansiri, wato na kira zuwa ga addinin Kirista, manufarsu na farko shi ne a cire musulmi daga cikin addinin musulunci, ya canja sunansa daga sunan musulmai zuwa ga sunan kiristoci, ya daina zuwa masallaci, ya koma coci, ya daina sallah da komai ya fita a musulunci zuwa ga addinin Kirista. Manufarsu na biyu, a yayin da hakan bai yiwu ba, a cire a zuciyar musulmi wani asasi daga cikin ka'idodi na musulunci, wanda da zaran an cire wannan abu ko da yana cikin addinin musulunci, ko da sunansa suna ne na musulmai, ko da yana sallah bai sani ba yana cikin kafirci, saboda an rusa masa wani sharadi daga cikin sharuɗa na imani, kamar a cire masa aƙida ta ƙaunar ɗan uwansa musulmai da kuma ƙin waɗanda ba musulmai ba ne, kamar yadda ya gabata. Hadafinsu ko manufarsu na uku shi ne ɓata tarbiyyar musulmai da kuma ‘ya’yansu. Idan abu na biyu bai samu ba, shi ne su gurɓatar da tarbiyyar musulmai ta hanyar mu'amalansu ta hanyar yada fasikanci cikin su, ta hanyar cire musu duk wasu halayya da akhlaq na musulmai. Hadafin su na hudu shine yawaita adadin kiristoci a duniya ta hanyar shigar da waɗanda ba musulmai bane zuwa addinin kirista, kamar maguzawa da majusawa, kamar yadda suka shigar da ibo cikin addinin kirista bayan shigowansu Nigeria a lokacin da suka same su ba su da wani addini da suke aikatawa. Sannan kuma tabshiri da tansiri, wato hanyoyin jan musulmi zuwa ga addinin kirista ko yawaita adadin kiristoci a duniya, suna da hanyoyi da dama. Daga cikin hanyoyinsu na farko, ƙungiyoyin agaji na duniya irin su Red Cross. Waɗannan ƙungiyoyi suna aiki ne a ƙasashen musulmai galibi a wuraren da wani yaƙi ya same su ko wani fari ya same su. Za su je su yi agaji a wannan tsakani, kuma sukan jan musulmai zuwa ga addininsu na Kirista, suna kwaɗaitar da su ta hanyar su musulman ba su je sun musu agaji ba, ga sunan da ke su addininsu ne na gaskiya sun zo suna wa ainihin musulmai agaji. Don haka jahili daga cikin musulmai yakan yadda da kalimar da suka faɗa ya dawo cikin addininsu na Kirista, domin zai ce idan musulunci shi ne na gaskiya, me yasa musulmai ba su zo sun agaza musu ba cikin wannan fitina ko bala'i da suke ciki. Abu na biyu, ƙungiyoyin yaƙi da talauci a duniya irin su NAZAR da FOFATI da makamancinsa, da kuma taimakon da World Bank take wa talakawa waɗanda galibi a garuruwan musulmai ne. Waɗannan taimako da mutane ake musu, wanda suke ganin cewa wata gara basa ce ya zo musu, to ba gara basa ba ne, ana so a yi amfani ne da dukiya wajen basu taki kyauta ko kuma shanun noma da garman noma kyauta, wajen raba musu riguna da magunguna da sabulai da dukkan abin da talaka yake bukatansa, domin su kwaɗaitar da su zuwa ga addinin Kirista, su kuma fitar da musulmai din daga addinin musulunci, ko kuma su cire masa wani asasi daga cikin asasai na addinin musulunci, wanda idan babu shi a zuciyar musulmi, musulmi ya rasa musuluncinsa. Irin ayyuka kenan da ƙungiyoyin NAZAR ta zo ta yi a arewacin ƙasar nan, wanda ta yaɗa ɓarna wanda ba iyaka, ta kiristantar da musulmai da dama a arewacin ƙasar nan, ta gina cococi, kuma ta cire wani asasi daga cikin asasocin addinin musulunci a zukatan ƙauyawa da karkara. Abu na uku shine makarantu da ƙungiyoyi na tansiri ko tafsiri, ma'ana na kira zuwa ga addinin Kirista, suke kafawa. Waɗannan makarantu suna farawa da nursery da primary har secondary, yayin da kuma waɗannan makarantu idan suka dinga karantar da yaran mutane kyauta, su musulmai za su gane, sakamakon haka suke sa maƙudan kuɗi a cikin waɗannan makarantu. Musulmai da kansu suke saka ƴaƴansu waɗannan makarantu a bisani a cire musu addinin musulunci da tarbiyyar musulunci a zukatansu, kamar yadda ya gabata a baya. Daga nursery har primary har secondary suna da shi, kuma ana biya ne ake karatu a ciki. Yayin da jami'o'in da suka kafa na duniya, kamar jami'o'in da suke London da waɗanda suke Faransa da waɗanda suke Spain ko Australia ko America, ƴaƴan musulmai akan ba su scholarship ne kyauta su je su yi karatu a waɗannan jami'o'i. Gabanin su gama jami'a kuma an gama cire musu aƙida ta musulunci daga zuciyarsu. Abu na hudu shine asibitoci da kemis-kemis din da suke ginawa da wuraren kiwon lafiya wadanda wasu daga ciki suke iya bada magungunan cuta wasu kuma daga ciki suke iya siyarwa araha don jan hankalin musulmai zuwa ga addinin Kirista a kuma asibitoci kuwa za a duba daidai lokacin sallah a saka kaset ko a fara bayani akan Christianity a shagalantar da musulmai daga waɗannan asibitoci nasu da rashin da yin sallan su ba daidai ba ko kuma yin sallan ba a bisa lokaci ba sannan kuma akwai lokuta na musamman da ake bin ɗakuna-ɗakuna na marasa lafiya musulmai ana musu wa'azi ko kuma jan hankalin su zuwa ga addinin Kirista kamar yadda duk waɗanda suka zauna a cikin waɗannan asibitoci za su ba da labarin haka abu na biyar shine mu'amala da musulmai mu'amala mai kyau yayin da Kiristoci waɗanda aka turo su domin su yi wannan aiki na jan hankalin musulmai zuwa ga addinin Kirista za su yi mu'amala da musulmai ne mu'amala mai kyau na nuna gaskiya da bayyana amana da cika alkawari da kuma mu'amala da su hakanan da cuɗanya da su yayin da har wasu daga cikinsu sukan iya saka riguna irin rigunan da musulmai suke sawa mazansu da matansu wasu ma daga cikinsu sukan iya canja sunansu zuwa ga sunayen musulman da suke rayuwa a tsakaninsu kamar yadda a wannan karkara namu akwai wasu turawa wanda ɗaya daga cikinsu sunansa Malam Bukar matarsa kuma sunanta ya gana ma'ana sun ɗauki suna na bare-bare sun raɗa wa kansu domin su ja hankalinsu su nuna musu cewa su masoyansu ne a bisani kuma su cuɗanya da su yaransu kuma su cuɗanya da yaran musulmai a nan sai su cire musu wani asasi daga cikin asasocin addinin musulunci ko da ma suna ganin cewa suna nan a cikin addinin musulunci amma an cire musu wani sharadi daga cikin sharuɗan imani inda za su mutu ba su gyara wannan sharadi ba sun mutu suna kafiri waɗannan ƙungiyoyi ko ɓangarori guda biyar su ne muhimman ɓangarorin da waɗannan mutane suke kira zuwa ga addini na Christianity daga nan kuma za mu yi bayanin alkawaran da fastocin duniya suke yi na cimma wannan buri nasu ta wannan hanyoyi abu na farko akwai wani mai magana da yawun Vatican Paproma mai suna Justin Nofar Wallis wannan Justin Nofar Wallis ya yi magana da yawun Paproma yake cewa za mu mai da Afirka ta zamanto kamar Amerika wato tasta ko kuma helkwata na tarikar Katolika ɗaya daga cikin tarikocin addinin Kirista ya ce a nan gaba kaɗan za mu mayar da ita ta zamanto helkwata na tarikar Katolika ya ce abinda zai tabbatar mana yiwuwan cimma wannan buri a shekara 1900 duk cikin Afirka mabiya tarikar Katolika miliyan ɗaya ne kacal a faɗin Afirka gabaki ɗaya wato ɗaya daga cikin ɗari na mazaunan Afirka ya ce amma yau muna da miliyan 65 a faɗin Afirka mabiya addinin Kirista a tarikar Katolika wato kashi 16 cikin ɗari na mazaunan Afirka baki ɗaya ya ce muna sa ran adadinmu kafin cikin shekara 2100 zai zamanto miliyan 100 a faɗin Afirka gabaki ɗaya wannan magana wanda Justin Nofar Wallace yayi yayi shi ne cikin harshen Turanci yadda wani marufushi Muhammadu Shabiri ya fassara shi zuwa ga Larabci a wani rubutu da yayi mai suna Al-Wasiqatul Islami a shafi na 393 mu kuma mun samo shi ne a cikin internet sannan kuma wani daga cikin manyan fassoshi a Yarof yayi alwashi kamar haka yake cewa a tafiyar mu ta karshe cikin Afrika mun samu kabilun da suke zaune a bakin teku kamar tekun Congo da makamucinsa dukkansu suna riko ne da addinin musulunci yace wannan yana nuna muna da bukata a wajen tococi ko kuma kiristoci da mu fuskanci wannan nahiya da wani tuka mai tsanani domin mu raunana addinin musulunci mu yawaita kiristoci a wannan nahiya mai wannan magana shine Jair Dice wani ɗaya daga cikin manyan fastoci a kasashen Turai sannan shi wannan Jair Dice ya ƙara magana na musamman a kan arewacin Nigeria inda yake cewa ya kamata arewacin Nigeria ya kasance shi ne wurin da muka fi ba wa muhimmanci na yawaita adadin kiristoci a ciki da kuma fitar da musulmai daga addinin musulunci yace ta hanyar gina asibitoci da abubuwa masu muhimmanci da za su ja hankalin musulmi kuma ta kokarin shigowa musulmai ta kowanne hanya yake cewa wannan kuwa wani abu ne wanda yake bukatar taimakon dukkan bangarorin addinin Kirista taimako mai yawa yace ta hanyar wannan taimako ne za mu kwace wa musulmai dukkan wani karfi da dukkan wuraren su masu muhimmanci domin mu dakusar da su su yi biyayya da mu su dawo zuwa ga addinin Kirista wannan jawabin ma Muhammadu Shabiri a Al-Wasiqatul Islami shi ne ya fassara shi sannan kuma abin da suke burin ya kasance a nan gaba su kiristoci kamar yadda Fasoma ya yi bayani kamar haka yake cewa nan da shekara 2000 wato 2000 Afrika gabaki ɗayanta za ta koma ƙara ce wato ɓangare ne na Christianity wato mutanen Afrika gabaki ɗaya za su dawo kiristoci nan da shekara 2000 wannan abin da Fafroma ya faɗa ko da a shekara ta 2000 bai kasance ba in muka duba jawabin baya za mu ga cewa shekara ta 1900 wato gabanin shekara 100 katoliki mafi tarikar katolika a Christianity su miliyan ɗaya ne katal a wancan shekara wato gabanin shekara 100 amma zuwa wannan lokaci sun dawo miliyan 65 wannan yana nuna ko da abinda Fafroma yake mafarkin ya kasance bai kasance ba to akwai alamun kasancewarsa domin maƙudan kuɗaɗe da hanyoyin da suke bi na kira zuwa ga addinin Kirista daga cikin mafarkansu da kuma abubuwan da suke ƙoƙarin ya kasance a faɗin duniya Fafroma yana cewa nan da shekara 2000 kashi 90 cikin dari na mazauna duniya baki ɗayan sa za su kasance kristoci wannan kuwa mun samu wannan bayani ne ta hanyar internet a wata majalla mai suna majallatul islah fitowa na 369 sannan ana daukan nauyin kwararrun malamai a fagen Christianity waɗanda suke turawa nahiyoyi daban-daban na duniya domin su yi aikin nan na kira zuwa ga addinin Krista wanda adadin malaman da ake daukan nauyinsu a tuttura su nahiyoyi daban-daban na duniya don su yi wannan aiki sun kai malamai 230 duk wannan saboda yaɗan addinin musulunci a lokacin da kuma za ka zo ka samu su malamai na addinin musulunci suna nan a kwance a cikin gidajensu ba su san irin barnan da waɗannan mutane suke yaɗawa a ƙauyuka da kuma karkara na cire musulmai daga addinin musulunci kudaden da suke kashewa yana da hanyoyi da dama kowace irin coci da irin kudaden da take kashewa domin yada dariƙarta da wannan kudi sannan kuma akwai gamannin kungiya wanda suke wa dukkan dariƙokin addinin Krista a faɗin duniya gabaki ɗaya aiki misali akwai income ko kudin shiga na coci ma'ana na cococi gabaki ɗaya na kowane irin dariƙa wanda suka haɗa kai a arewacin Amerika da kuma Europe nan ƙasan Turai a 1997 wato shekara ta 1997 suna ware ₦200 billion a kowane shekara domin wannan aiki na yawaita kiristoci a duniya sannan akwai majalisar zartarwa ta cocin injilta wannan majalisa yana da income ko kudin shiga na gudanar da ayyukanta ko ayyukansa na yawaita adadin kiristoci da kuma rage yawan musulmai a duniya yayin da take ware ₦257 million na sandin Australia a kowane shekara don yin wannan aiki sannan kuma wakafin wannan coci na injilta ko kuma majalisar zartarwa na cocin injilta wakafinsa wato kudaden da attajiransu suke warewa domin agaza masa ya kai ₦2,381 wato dala ₦2,381 a kowane shekara sannan kungiya ta Protestant wacce wata tariƙa ce daga tariƙokin addinin Krista a Amerika ita kuma kowane shekara tana ware dala ₦1,728 domin ayyuka na yawaita adadin kiristoci a duniya da kuma rage adadin musulmai a faɗin duniya gabaki ɗaya yayin da tana kashe waɗannan kuɗaɗe ne a ƙasashe 122 a duniya yawancin waɗannan ƙasashe ne na musulmai sannan kuma akwai ƙungiya ta FOS wannan ƙungiya ta FOS ƙungiya ce wacce aka gina ta aka assasa ta saboda gina garuruwan da za a tarbiyyantar da yara ƙanana tarbiyya irin ta addinin Krista a cikin waɗannan garuruwa an ware wa wannan ƙungiya ta FOS ko ana ware wa wannan ƙungiya ta FOS kowane shekara dala ₦1,500,000,000 a kowane shekara ayyukan da take gudanarwa kamar yadda muka ambata gina garuruwa waɗanda za a tarbiyantar da yara a cikin tarbiya irin na addinin Kirista. Waɗannan yara kuwa suna samun su ne ta hanyar sato su a hannun musulmai, sato yaran musulmai, da kuma ta hanyar bin asibitoci da tsintan yara marasa iyaye a tattare su gaba ɗaya a kawo su cikin waɗannan garuruwa da ƙungiyar take ginawa ana tarbiyyantar da su. Kowanne gida daga waɗannan garuruwa da suke ginawa yana ɗauke da yara guda goma. Waɗannan yara guda goma akan haɗa su da wata mata mai tsatsauran ra'ayi a addinin Kirista take tarbiyyantar da su, tarbiyya ta Kiristaniti har su girma domin yawaita adadin Kiristoci a duniya. Sannan kuma wannan ƙungiya da ake kashe mata dala 500 a kowanne shekara, waɗanda suke cire wannan kuɗi ko suke tara wannan kuɗi mutane ne miliyan 4 ma'aikatan gwamnati daga Jamus da kuma sauran ƙasashe, wanda kowa daga cikinsu an ware masa wani kuɗi a salarinsa ake cirewa domin yin wannan aiki. Akwai wata mata ita kadai a kowanne wata tana bada dala 100 ta kai shekara 40 asalarinta a kowanne wata tana bawa wannan ƙungiya dala 100. Akwai wata mata kuma daban ita ƴar Jamus ce wacce ta ware dala 3 million a riban kamfanunnukanta take bawa wannan ƙungiya. Sannan kuma wannan ƙungiya duk Kiristocin duniya ko a ina suke, akwai wani kason kuɗi da aka ware musu, kowa daidai da irin salarin da yake samu, daidai da irin kuɗin da yake samu yake biya a kowanne sati ko a kowanne wata ko a kowanne shekara domin agazawa wannan ƙungiya ta FOS. To idan muka duba waɗannan maƙudan kuɗi waɗanda Kiristoci suke kashewa domin wannan aiki na yawaita Kiristoci a duniya da rage adadin musulmai, za mu ga cewa mu musulman mu ma da kuɗinmu ake yaƙanmu. Domin waɗannan makarantu da muke saka ‘ya’yanmu ciki, kamar yadda muka gabatar, yana ɗaya daga cikin hanyoyinsu na yawaita adadin Kiristoci da kuma rage adadin musulmai a duniya. Waɗannan makarantu muna biyan kuɗaɗe masu yawa domin yaranmu su yi karatu. Waɗannan kuɗaɗe kuwa to duk yana shiga income ne na wannan ƙungiya SOS da sauran ƙungiyoyinsu na kira zuwa ga addinin Kirista ko kuma yawaita adadin Kiristoci a duniya da rage adadin musulmai. Alal misali, a wata makaranta daga cikin makarantun da suke wannan gari, mun zauna mun buga kuɗaɗen da suke samu a hannun musulmai kowanne tam ya haura naira 1,000,000 a kowanne tam, wanda waɗannan kuɗaɗe duka da su ne ake amfani da su wajen yawaita adadin Kiristoci da kuma rage adadin musulmai a duniya da kuma ɓata tarbiyyar yaran musulmai da cire su daga addinin musulunci. Sannan suna da kafofin watsa labarai daga gidajen rediyo da channel-channel na satellite wanda adadinsu ya haura 100, waɗanda suke aiki na yawaita adadin Kiristoci da kuma rage adadin musulmai ko kira zuwa ga addinin Kiristaniti. A yayin da kai kuma dan uwa musulmai kana da dukiya, baka agazawa addininka na musulunci da dukiyarka, ka mutu ka bar su hisabi a gare ka kuma jin daɗi na magada. Muna kira na musamman zuwa ga ƴan uwa musulmai attajirai da su kafa wasu foundations waɗanda za su tashi da aikin wayar da kan ƴan uwa musulmai da karantar da su birni da ƙauye da kuma nuna musu hatsarin turawa da kuma ƙungiyoyi masu yaƙi da talauci ko kuma ƙungiyoyin agaji waɗanda suke shiga ƙauyuka suna cire ƴan uwa musulmai daga addinin musulunci. da kuma taimakawa malaman da za su dauki wannan aiki da dukkan abin da suke bukata na shiga lungu-lungu na kauyuka domin fadakar da ƴan uwa musulmai da karantar da su da fatan wannan shawara zai zauna a zukatan attajirai sannan kuma su malamai za su sadaukar da lokacinsu da kawo kansu domin maganta wannan annoba da ya samu musulmai ta ko ina Allah ya kariya kafirci da kafirai Allah ya rusa musu manufofi Allah ya fitar da musulmai daga cikin dukkan jahilci da rashin wayewa da suke ciki Allah ya tabbaci addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh